الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكي سابعة وانا مجلسي وانا مكي قراتو أشكر للتافي مسونا حسن المسلم wanda ya kunshi azkar da addu'o'i na Malki sallallahu alaihi wa sallama a munasabobi daban-daban. Kuma wannan shine darasin mu na 23 da zamu tashi akan azkarun nau, wato zikirin rai da mutum yake yi lokacin da zai kwanta bacci. Ya kawo mana nau'ukan zikiri daban-daban, da ya fara da abin da yazo a cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha, yake cewa yajma'u kaffayhi thumma yanfusu fihima fa yaqra'u fihima bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وانا حديثي انا شيخ البخاري ومسلم كما حديثي نينا نانا عائشة رضي الله تعالى عنها يرسلكي مغنى ما كان ابن مالكي صلى الله عليه وآله وسلم يكي لكسن يزوب الشيء يكي شواء انم يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ فيهما بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل والله أحد. واتوب yajma'u kaffayhi zai hada tafukan hannayensa biyu thumma yanfusu fihima sannan yayi tufi a cikin tafukan hannayensa biyu fa yaqra'u fihima sannan ya karanta wato waɗannan surori guda uku qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas sannan yace thumma yamsahu bihima masafa'a min jasadihi sannan ya shafi warwara abinda ya sabi iko na jikinsa yadda bihima ala ra'sihi wa wajhihi zai fara ta kansa da fuskarsa wama aqbala min jasadihi da sauran abinda yake wato ya fuskanta na jikinsa ko kuma gaban jikinsa gaba daya yaf'alu zalika thalatha marrat zai yi haka har sau uku. Wani hadisi Aisha kamar da Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito shi, wanda kuma a ciki take faɗar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka, zai hada tafukan hannayensa biyu ya yi tofi a cikinsu sannan kuma ya karanta waɗannan surori guda uku. To a wata riwaya ta Sahih Ibn Hibban da Musnad Imam Ahmad a ciki sun nuna yana fara tofin sannan ya yi karatun, wato zai fara tofin sannan ya yi karatun, har kuma suka zo da lafazin thumma thumma nafasa fihima thumma qara'a, haka nan yake a cikin Musnad Imam Ahmad thumma yanfusu fihima thumma yaqra'u, wato ya zai yi tofin sannan ya karanta, sai ya fara tofawa sannan ya karanta. Da wannan wasu malamai suke ganin cewa wannan ita ce sunna, a fara tofawa sannan a karanta. Lafazin ya zo zahiri da summa, summa tana nufin tartib, da a ce kamar wawun ce kawai, da a ce a kai wa nafasa fihi ma wa qara'a, sai a ce to a nan dai kawai ana dai nufin ya haɗa, amma ba ana nufin tartibi ba. Amma tun da aka yi amfani da kalmar summa ثم تأتي للترتيب دائما قاعده العربي سنه تسي ثم انا يفهم وانا زي زو باي وان saboda haka suka ce sunna shine wannan wasu suna ganin ya fara karantawa sannan ya toba domin suna ganin ai albarkacin karatun agiso ya samu wani abu na jikinsa saboda haka idan har ya toba bai karanta ba Allah ya dauna amfani to gaskiya wannan ba ita ce magana ba kamar yadda ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu cikin hadisai kamar hadisan Ali radiyallahu ta'ala anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya samu mara lafiya yakan shafa jikinsa da hannunsa na dama sannan ya masa addu'a kaga sai da aka faɗi shafawar sannan kuma aka fara addu'a ba a ce to dan menene zai fara shafawa ba idan ana fara addu'a sannan shafa saboda haka wannan abu ne na ibada ba wai cewa shi ya wanda zai dan wani abu ne ya wanda zai shine zai yi tasiri ba abinda zai yi tasiri shine addu'ar da zai yi roƙon Allah da zai yi ana wannan shine abinda Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilar hadisi sahiha yayi dogon jawabi a kansa wannan abu na farko kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rashin lafiya Aisha radiyallahu ta'ala anha ta kasance take karanta masa wannan surori sai ta shafi jikinsa da hannunsa na dama karanta surorin sai ta shafi jikinsa sai ta kama hannunsa kuma sai ta shafa masa jikin nasa da hannunsa lokacin da ya zama ba shi da lafiya ba zai iya yi da sannan abu na biyu ko kuma addu'a ta biyu tace ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim wanda ya rawaito wannan hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anha kuma hadisin yana nan cikin Bukhari yana cikin Sahih Bukhari hadisi ne wanda yana da kissa kamar da yake cikin Sahih Bukhari shine hadisin da yake gaya mana abin da ya faru tsakanin Abu Hurairah da Shaidan Abu Hurairah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wakilta ni in kula da zakkar fiddakai zakka ta Ramadan ta fiddakai to an tsara a kashi to Abu Hurairah ya je gidansa ya ajiye don ya kula da wannan ya ce sai wani zo da daddare ya ta ni ɗaki sai wani zo da daddare faja'ala yahsu min at-ta'am ya zo ya rika kwasar ya rika kamfatar abinci da hannunsa فأخذته يتسينك ماشي وقلت لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسينك كذبا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيرنم متن يسير أبو هريرة إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة تلشي أي كيها قلينا لبكاتا وأكوينوي ديالي ديوا أكوينا سننكما ina da tsananin bukata Abu Hurairah ya ce sai ya kyale shi da nawayi gari na zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruka al-bariha ya Abu Hurairah mai fursunan ka yayi jiya da daddare wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi abin da ya faru ba wai sanin gaibu bane wannan wanda zai ce a yi to kaga shi Annabi ya san gaibu tun daga shi abu ne ya faru da daddare amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Hurairah wannan daga cikin abin da Allah yake sanar da wanda ya zaba daga cikin manzanninsa alimul ghaibi wa shahadati fa la yuzira alimul ghaibi wa shahadati alimul ghaibi fa la yuzira ala ghaibihi ahada illa man yusalla bil rasul yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake zaɓar manzo ya sanar da shi وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء شاء الله با زي نونا muku gairu ba mana zabar wanda yaso daga cikin manzanninsa ya sanar da shi to wala irin zabi din ne da Allah ta'ala yake yi ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da bai zai sai shi ba ba a sanar da shi wato ba zai san shi ba kamar kowa kamar yadda Allah ta'ala ya gaya mana cewa shi karan kansa ya faɗa mana cewa shi bai san gani ba kullu amri kulli nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wa masani su saboda shi karan kansa Allah ya ce ya faɗa mana cewa bai san gani ba kuma abinda Allah ya sanar da shi shikenan wanda ya tashi kuma daga sirra ta al-ghaibul mutlaq ya zama gaibi ne bi nisbati lil ladhi la ya'rifu wanda bai sani ba shi a gurin sa gaibi ne amma a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama gaibi ba kuma shi ba Abu Huraira da abin ya faru a karan kansa haka bai zama gaibi a wajensa ba saboda haka wannan ba a gujiya da shi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to in kai gujiya da wannan ba za ka yi da wasu abubuwa da suka faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ka tambaya ai da sai kawai ka ba da labarin cewa kawai ai kaza ne bazai tambaya ba ko ya aiki wani ya ce ya je ya binciko wani wani suna da yawa lokacin da yan wuyar Nana Aisha ta bace sai ka ga cewa ya ga dubu kuma ka ji aka ta nema ba sa ba gani ba sai daga karshe ashe yana tana yana nan karkashin abin nan din can karkashin garbar da take hawa kaga da annabi ya san gurbin ko sai ya ce ko ta dashi a daga rabban nan yana karkashin amma ka ga aka ta nema har wasu suka rasa suka rasa ruwan da za su yi alwala su yi sallah a sai sai ba aka yi to irin wannan akwai sanda jibril ya alkawari zai zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam shuru lokacin ya bai zo ba amma za Allah hankalin sai ya tashi ya san dai mala'ika ba aka yi alkawari ya yi masa alkawari zai zo kuma bai zo ba to sai daga baya da ya zo yake cewa ai akwai kare ne a cikin gidan shi yasa su kuma mala'iku ba sa shiga gidan da yake kare annabi ce ya kira Aisha menene a nan akwai kare ne ce akwai wani dan kwaikwayo a cikin ɗakin annabi ce a fitar da shi kaga da ya san da shi da tun farko ba zai bar shi ba ko ba zai zo yana tabbiyar Aisha radiyallahu ta'ala anha ba to irin wannan ahadi sun suna nan da yawa a yakin Badar ya tura a je a binciko masa adadin mushrikai nawa ne a je a yi leƙen asiri a gano da ya sani ma duk ba zai buƙaci wannan ba to wannan duk yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya so ya gaya masa su shi ne ya ce wa Abu Huraira ma fa ana asiruka al-bariha me bursunan ka jiya da daddare sai Abu Huraira ya ce ya Rasulullahi shaka hajatan shadidatan farahintu ya koka min tsananin bukata saboda haka sai na tausaya masa ya koka min cewa akwai tsananin bukata da yake ciki sai na tausaye shi sai na sake shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ana inda sai ya wuce zai dawo ne annabi ya ce zai dawo ya ce farasattu wa wura ya ce tutun da annabi ya ga min zai dawo sai ya rasa tarko sai na labe faja a ya kuma da ƙabe zuwa kwasan yana da kwasan abinci ba a kasu sai na cafke shi sai ya ce da shi da alfa annaka ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar ka mutum ka farawa ka ce sai ka kai shi ga yan sanda in kai shi kotu sai to sai na kai ka gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ma sai ce da ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun wali hajatu shadida ya sake fadar uzurin sa da jiya Allah ya kyale shi bai bukata ne akwai nauyin iyali a kansa kuma yana da tsananin bukata Abu Huraira ya ce fa khallaytu sabilu sai ya kyale shi sai ya sake wayar gari ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya Abu Huraira ma fa'ala asiruka al-bariha ya fursunan ka da jiya me ya faru kuma قال قلت يا رسول الله شكا لي حادثا شديدا وعيالا فرحمته فخليت سبيله يا رسول الله يا كوكا من دا سنن بكاتا كما عيالي انا دا نوي اكنسا سيدا توسي اما سركالش توسي ما قال الله صلى الله عليه وسلم اما انه كذبك سيعود شاكر يا رجامك كما سيعدو يكساك كوما واسي يساكي مسا قدتن قونا farasantuhu faja a yahsul min al-ta'am da sake koyewa na labe sai gashi ya zo yana ta fatar abinci ba a kansu sai na kama shi فقلت لا أرفع عندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات شيتو سيلا كيك دبن من ذال صلى الله عليه وسلم ولا كرو نأكو كينا كرو نأكو كينا تازو لك لا تعود ثم تعود كرو نأكو كتيب ذاك دولة سنكو سيك دعوة قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها sai ce to da Allah ka kare ni zan koya maka wasu kalmomin da Allah zai amfane ka da su idan a wuce ila firashika idan ka zo kwanciya kan shi kudanka fakara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtura al-aya har sai ka kammala ayar fa innaka lan yazala alayka min Allah hafiza sai zama mai tsaro daga Allah ba zai fushe akan ka ba yana garin ka wala yaqrabuka shaytan hatta tusbih kuma shaytan ba zai matso kusa da kai ba har gari Allah ya waye fa khallaytu sabilahu sai sai na rabu da shi aka waye gari nan zuwa sabu annabi sallallahu alaihi wasallam sai saki ta ya rasul sai saki ta ma fa ala asiruka ya kuka yi da fursunan ka na jiya sabu wanda yake sai na ce za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha ya ce zai gaya min wasu kalmomi da Allah zai amfane ni da su to shi ne sai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa masa sai annabi ya ce da shi ama innahu sadaqaka wa huwa kadhubun ya gaya maka gaskiya ba babban makaryaci ne ta'lamu man tukhadiru minhu thalatha layali shay'a ba gore ka san da kake magana tsawon kwana uku ko dare duka uku za ka gari ka sheda ya sheda to wannan hadisin ka ga ya nuna cewa karanta ayatul kursi lokacin da mutum ya zo kwanciya tana masa tana tsari shi daga kusantar shedan shedan ba zai zo kusa da shi ba har garin Allah ya waye kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da wannan duk da cewa shaydan shi ya faɗa amma annabi ya tabbatar da haka yace sadaqaka gaskiya ya faɗa maka wa huwa kadhub amma ba babban magariyaci ne wato kada dan ya faɗi gaskiya sau dai ko shi kike zama mai gaskiya yana nan magariyaci kamar mutumin da ya saba ƙarya ko ya zai faɗi gaskiya sau dai sau biyu wannan ba zai fitar da shi daga wato zuriya makaryata ba yana nan sunan shi makaryaci kamar alƙalin da ya saba shari'a ta zalici ya saba zalimi ne sai wata rana dai ko saboda wani dalili sai ya yi adalci to wannan ba zai bai da shi adali ba ya sa alƙalin nan adali saboda kawai ya yi adalci sau ɗaya ko sau biyu ba ko adali ne alƙali ne adali ya saba adalci ana yabansa sai wata rana wani abu ya zo ligito sai kuma bai adalci a nan ba wani abu na raunin ɗan adam ya rinjaye shi sai ya kasance bai adalci ba to kaga wannan ba zai sa ya zama kuma zalimi ba shi saboda ya samu rashin adalci sau ɗaya shi kira zama zalimi to haka abin yake siffar da tafi rinjaye ita ce take ita fi yawa ita ce take rinjaya siffarsa ta makaryaci ita ce tafi yawa to wannan yana nan a makaryacinsa ko da kuwa lokaci zai faɗi ya faɗi gaskiya inda ya faɗi gaskiya iya wannan da'irar shi kenan sai a bata ya gaskiya ce anan kamar yadda ya ce wa Allah wala tajidu aktharahum shakirin Allah ya ce wa qalilun min ibadiy ash-shakirin da ka tabbatar da maganar da ya faɗa cewa da dama daga cikin mutane ko bayan Allah ba za su zama masu godiya ba Allah ya ce to faɗa ni daga cikin bayina masu godiya to wannan ya nuna cewa karanta ita wannan aya wato yana taimakawa wajen mutum ya samu kariya daga shedan to da Abu Huraira ya karanta ta shedan ba zai iya ma shigowa gidansa ba wanda tana har yayi kokarin satar abincinsa kuma wannan ya nuna cewa shedanu sukan sace abinci ba da ya kama shi ba ma'ana zai sata dan za wa yi gari ya rasa ya kai to da za su sace abinci haka zai sace kuɗi haka zai sace duk wani abu da yake bukata ko da yasa ta dan bukatar sa ko dan dan dai ya kawo ya samu mutum cikin wata matsala ba lalle zai ci ba abincin da aka tsara ba lalle zai zama abincin da zai ci ba amma ya kaga tun da ajiya aka ba Abu Huraira kayan amana ne in ya sace kaga sai ya samu wadanda za su rika cewa Abu Huraira na an ba shi kayan amana amma ya sace wani abu da abin da zai zo ya faɗa a kinafsuwa ko kuma alaƙalla ko da wanda suka san shi sun gamsu da shi wasu can su yi ta yama ɗiɗi da shi ana cewa ai mutumin nan ka gana gani shi mutumin kirki an ba shi amana ya ci alhalin kuma ba laifinsa ba ne to ko da wannan zai iya zuwa yi wannan yunƙuri bai yi nasara ba ko ya sata kayan abinci ko ya sata dukiya ya je kai ma waɗanda suke bauta masa ga waɗanda suke ba saƙa wasu sai kaga suna sa hannu a aljihu su kwaso kuɗi alhalin ba su da kuɗin ko su buɗe wani abu su ɗauko kuɗi sai na suke samu irin wannan za su iya faruwa shaidanansu da suke bauta musu su je su sato a nemi kuɗi a rasa kuɗi laila ya zana sama ko ƙasa a rasa kuma wanda ya ɗauka to irin wannan duk tana faruwa za ka ga wani lokaci mata tsakaninsu da mace da mijinta ana ta samun irin wannan akwai wanda ta kai har kuɗin aka saka ƙasa a cikin alƙur'ani saboda an ajiye kawai sai a wayi gari ba kuɗi a zo a yi ta nema saboda ƙasa a rasa to shi ne ƙarshe dai sai su buɗe alƙur'ani sai a sa kuɗin a ciki nana ga yansu alƙur'ani wataƙila to kuma ma da haka sai a ga babu to da karanta ayatul kursi wataƙila suka yi suka ce to Allah ta'ala sai tsare shi daga sharrin shaitan ayatul kursi mun fassara ta a baya saboda ka ba buƙatar musaki fassara su a baya can mun yi fassara su da waɗancan surori guda uku na makaranta a sai abu na uku ta ce amanar rasulu amma rasulu wa unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun wannan shi ba yana cikin bukhari da muslim wannan hadisi ne wanda yana cikin bukhari da muslim hadisin abu mas'ud al-ansari uqba ibn amr ibn salaba radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya karanta ayoyi guda biyu a karshen suratul baqara ayatani fi akhir suratul baqara man qara'ahuma fi laylatin kafatahu ayoyi guda biyu a ƙarshen suratul baqara wanda ya karanta su da daddare ka fata ku sun ishe shi amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ان شاء امن الرسول بما انزل اليه من ربه منزور ايمان da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa zo ana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa aka sa alif da lam annan lil ahad ne manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa to yayi imani da alqur'ani da abin da yazo daga Allah ta'ala duka yayi da su wal mu'minun kuma mu'minai su sun yi imani kullun amana billahi dukkanin su sun yi imani da Allah wa malaikatihi sun yi imani da mala'ikunsa wa kutubihi wa rusulihi sun imani da littafan Allah da manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi suna cewa ba ma rarrabe ɗaya daga cikin ko tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa wato ba ma yin imani da sashi mu kafirce da sashi mu imani da su gaba ɗaya a dunkula zumunci wa qalu sami'na wa ata'na kuma suka ce mun ji mun bi gufranaka muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir kuma gare ka makoma duka take la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ya ce Allah baya kallafa mata rai sai abin da za ta iya la ma kasabat wa alaiha maktasabat abinda ta aikata na kirki na alkhairi ita za ta more shi haka nan abinda ta aikata ta tsoruwata wanda yake mara kyau shi ma laifin yana kanta ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا أولي مو كدا ككاما مو إذا من يمن تواكو من يكسكولي ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا يا أولي مو كدا كأولا ونوي أكم كما لنا كأولا نوي أكم وأدسك قباتيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا أولي مو كدا كأولا منع بند مغام إيا دوكاما وعفو عنا كيافي منا واغفر لنا كغافرت منا وارحمنا كجرموا أنت مولانا كيني مجبن شمع الأمر المو فانصرنا على القوم الكافرين كتيم وكامنا كبام نسرع بسك متانا لسك كافرين ونزل آيوين ذامك آيوين ودند سكينونا سدودا كألا تعالى دفول الأمر يقريش لإيماني da dukkan abin da ya saukar na ayoyin sa na alqur'ani da abin da ya wajabta ya fallanta ga bayin sa da nuna miƙa wuya gare shi da kuma yadda da cewa akwai wata rana da Allah ta'ala zai yi hisabi zai binciki bayin sa zai wa mutanen da suka kyautata sakayya da alkhairi wadanda kuma suka nuna na zai musu sakayya gwargwadon aikin su sannan a cikin ayoyin akwai nuna rahamar Ubangiji da falalarsa da lubufinsa ga bayansa ta yadda ba zai dora musu wani abin da ya fi ƙarfinsa ba ko ya fi ƙarfinsu ba da abin da zai shara'anta musu na idda addini abu ne wanda za su iya yi da abin da ya fi ƙarfinsu su yi ba sannan ta kunshi addu'o'i wanda suka kunshi alkhairin duniya da lahira wannan ma'anoni da ta kunsa manya su ne suka sa ta samu wannan falala waɗannan ayoyi guda biyu sun kunsa waɗannan ma'anoni kusan kaga komai ta tabo mutum manzo sallallahu alaihi wasallam da ya gogare shi ta tabo ya goga sahabbai da suka nuna sumi kauya da sallama Ubangiji ta tabo mutum ranar lahira ta tabo addu'o'i waɗanda suka shafi alkhairin duniya da lahira waɗannan duk abubuwa ne waɗanda wato ainihin suke da girma ƙwarai da gaske to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta su waɗannan ayoyi guda biyu da daddare kafatahu sun ishe shi sun ishe shi mai suka ce kafatahu min qiyamil layl sun ishe shi wato sun wadatar da shi daga qiyamul layl ko da bai qiyamul layl ba ya samu babban rabu da karanta waɗannan ayoyi guda biyu suka ce a ranar kafatahu sun ishe shi daga abin da zai karanta na alkur'ani wato in ya karanta wannan koda bai samu ya karanta alkur'ani duka ba waɗannan ayoyin da ya karanta sun ishe shi ko kuma kafatahu min sharri insi wal jinni za su kare shi daga sharrin mutum da aljan wato in ya karanta wannan za su tsare shi daga sharrin mutum da aljan kamar yadda maliki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗi cewa dukkan gidan da ake karanta bakara to shaitan ba zai iya kusantar wannan gida ba wannan kuma wani bangare ne da suratul bakara suna daidai da karanta suratul bakara ne wasu suka ce ana nufin kafatahu min al-afati wal masa'ibi dukkan wata musiba ko wata cuta da ta sauka a wannan daren to waɗannan ayoyi za su yi masa tsari za su tsare shi su hana wannan musiba ta auka masa to duk wannan yana daga cikin ma'anonin da aka faɗa ya dangane da maɗar annabi da ya ce kafatahu za su ishe shi gabarin qiyamul layl za su ishe shi gabarin karanta alƙur'ani duka ko za su ishe shi daga sharrin mutum da aljan ko za su ishe shi daga sharrin musibu da za su sauka masa Imamu Nawawi ya ce kuma zai yi duka waɗannan abubuwan duka da aka faɗa duk za su yi masa duk abubuwan da suka zo a cikin maganganun malamai to wannan shine abu na uku sai kuma zikiri na hudu shine bismika rabbi wa zatu jabi wa bika arfa'uhu wa ina sakka nafsi farhamha wa ina sultaha fafurha bima tahfazu bihi ibadaka salihin bismika rabbi wa zatu jabi in amtin wa bika arfa'uhu ina sakka nafsi farhamha wa ina sultaha bima tahfazu bihi ibadaka salihin wannan hadisin Abu Huraira ne ne shi ma Bukhari da Muslim suka rawaito shi hadisi ne sahihi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayanku ya tashi daga gurin kwanciyarsa sannan ya dawo zai kwanta to ya sa abin nan bakin zaninsa ya kakkaɓe shimfiɗinsa saboda ta yi wani mugun abu ya zo bayan tashinsa ya dawo wani mugun abu ya zo ya zauna a gurin ko dai wani ƙwaro mai cutarwa ko kuma datti wanda zai iya bata masa jiki to sai ya sa zaninsa sai ya kakkaɓe shimfiɗa idan ya kwanta sai ya ce bismika rabbi wa zatu jambi da sunanka ya ubangiji na kwantar da jikina wa bika afa'uhu kuma da sunanka zan daga jikina fa ina musatta nafsi farhamha idan ka rike raina to ka ji ƙarfin nan wa ina sakta hafa fanha bima tahfazu bihi ibadaka salihin in kuma ka saki ran wato ka saki ruhi na ta dawo jiki na to ka tsare ni ko ka tsare ta daga abin da kake tsare bayan ka na kwarai da shi wannan shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ga wanda ya tashi ya bar gurin kwanciyarsa kuma ya dawo zai kwanta za mu ga addu'ar ta buɗe da bismika rabbi da sunanka ya ubangijina sunan Allah shine zatin Allah din to babu bambanci tsakanin al-ism wal musamma sai ya ce da sunanka ubangijina nake kwantar da jikina da sunanka nake daga shi wa bika nan kawai ce wa bika can bismika wa bika kaga abu ɗaya ne tunda inda an kashe bismika da sunanka wannan wani abu ne daban wa bika kuma wani daban kamar ka ce kenan bi gairika wada'tu nafsi wa bika fa'u kaga shirka ce sauraka bismillah daidai yake da billahi to suna shine nafsin mai suna shine zatin ubangiji din shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi karkashin babin neman tsari da Allah ko kuma roƙon Allah bi asma'ihi was-su'al biha al-su'al bi asma'illahi wal-isti'azatu biha to asma'ullah kabe da Allah ta'ala yake cewa sabbih isma rabbika al-a'la تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أقول أننا الاسم شين نفس المسمى مسألة شين ما لبيع ما سكر كتبتونا هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى هو عين المسمى أو غير المسمى فأقول أن أهل السنة ما أبنجه تعالى سنة سدشيد أبنين ذاتي لين باب بمبنج باسمك ربي وذات جنبي سنة كيا أبنجهنا ما كنت بدركينا wabika afa'uhu da sunanka zan daga shi fa in amsakta nafsi farhamha wato rayuwa ta duka a hannunka take wannan shine abin da yake rayuwa ta duka a hannunka take ya ubangiji da tashi na da kwanciya ta duka da tashi na da kwanciya ta da fadi tashi na duka kai ne ke da iko a kansu ba wani ba kai ke da iko akan wannan ba wani ba sai da ka da sunanka zan kwanta da sunanka zan tashi kai za ka kwanta da ni kai za ka tashi ni lokacin da mutum ya kwanta ruhinsa za ta rabu da jikinsa ba rabuwa ta gaba ɗaya ba amma idan Allah ta'ala ya ga dama zai iya riƙe ruhin daga bacci shi ke nan ya zarce wato daga bacci ya yi ta zarce in ya ga dama kuma sai ya dawo masa da ruhinsa a shi mutum in ya kwanta bacci to yana taka bashi a tilla sai yadda hali ya yi zai iya dawowa ya tashi daga baccin nan zai iya wucewa saboda ruhin za ta rabu da jikinsa lokacin da yake bacci lawai tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. سأل شيك كربر لي لوك شدة زومت وا بوجه تكي فتالة جيكي لوك شبتشي فيمسك التي قضى عليها الموت سيئ لكي ورسي يركو انتامة متوا سيئ لكي تبغات قوما با ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى سيئ سقوكم ووجه تكي ba Allah bai hukunta mata mutuwa ba har zuwa wani ajali wanda yake ta kayyadace. To shi yasa mutum sai ya yi wannan addu'a tunda lokacin da zai yi bacci ruhin nasa za ta rabu da jikinsa. To sai addu'a cewa in ta fita kenan ba dawowa, to Allah ya ji kansa ya zamanta masa. In kuma ta dawo, to Allah ta'ala ya ba shi kariya ya tsare shi da abin da yake tsare bayansa na kwarai da shi. إنما ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وبنجي شيء كلاي كتري دائم سنقري لقد دكان أبين الذي تتدسو لقد دكان أبين الذي هلكاسو لقد دكان شر ونشيدا. تسنكما الدعاء تبير الدعاء تبير شين حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر وندشيكما إلى شكل sai muslim kuma ya cikin musulmi ba mu ahmad shi kuma yana cewa allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha allahumma inni as'aluka al'afiya. Za mu ga shi ma wannan addu'a ce da ta yi kama da addu'a da ta gabata a wajen hadisi da ya gabata. Yana cewa allahumma innaka khalaqta nafsi, ya ubangiji kai ne ka halicci raina, wa anta tawaffaha kuma kai ne kake kashe ta kai kake karɓar ta, laka mamatuha wa mahyaha rayuwarta mutuwarta da rayuwarta duk a hannunka suke, in ahyaytaha fahfazha idan ka raya wannan ran nawa to ka tsare ta, wa in amattaha faghfir laha idan kuma ka karɓi ran to ka gafarta mata. Allahumma inni as'aluka al'afiya, ya Allah ina roƙonka lafiya. Kaga wannan ita ma kusan daidai take da abin da ya gabata a wancan hadisi na Abu Hurairah da muka karanta. Sannan addu'a ta shida, addu'a ta shida ta ce hadisin Hafsa bint Umar radiyallahu ta'ala anhuma, wanda shi kuma yana cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi, hadisi ne sahih, insha Allah mukini azabaka yawma tab'asu ibadaka, sai rukunciya ya faɗi wannan. Hafsa ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarquda, idan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo kwanciyar bacci, wada yadahu yumna tahta khaddihi, sai ya sanya hannunsa na dama karkashin kumacinsa ko karkashin kumcinsa, sun mai yaqulu, sannan sai ya ce allahumma qini azabaka, ya Allah ka tsare ni daga azabanka, yawma tab'asu ibadaka, ranar da kake tashin bayanka, wato ranar gobe kiyama. Sai wannan addu'a da Hafsa ta ji shi in zai kwanta yana yin wannan addu'a, wanda ya nuna annabawa su ma suna roƙon Allah ta'ala ya tsare su daga azabar wuta. Annabawa suna roƙon Allah ta'ala ya tsare su daga azabar wuta kamar da suke roƙonsa rahamarsa. Shi yasa Allah ta'ala ya bi bayansa waɗanda suke roƙon Allah kyakkyawan sakamako, kuma suke neman tsaron Allah. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. To daga cikin mutane akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya hasana, ya Allah ka ba mu kyakkyawan sakamako a duniya, wa fil akhirati hasana ka ba mu kyakkyawan sakamako a lahira, wa qina azaban nar ka kuma tsare mu daga azabar wuta. Saboda haka kaga wannan yana rushe aqidar waɗanda suke cewa ka bauta wa Allah ba dan kana tsoron mutarsa ba, ba dan kana sha'awar rahamarsa ba, wato kawai ka bauta Allah dan Allah ne, ka bauta masa dan zaci dan kana son sa kawai. Wannan ba aqida ce ta kwarai ba. Aqidar annabawa su ba suna neman tsaron Allah daga azabar wuta. annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka na annaban da suka gabace shi duk sun yi irin wannan addu'a gashi ma in zai kwanta ma abin da yake rukuki Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak sannan addu'a ta gaba bismikallahumma amutu wa ahya bismikallahumma amutu wa ahya wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim hadisin yana cikin sahih bukhari da muslim hadisin Hudzaifa ibn al-yaman kuma ya gabata a bayan can wurin da aka yi maganar addu'ar addu'ar abinan tashi daga bacci bismikallahumma ahya wa amut bismikallahumma amutu wa ahya wato da sunanka ya Allah amutu wato a bisa ambaton sunanka zan mutu saboda bacci mutuwa ne bacci mutuwa ne wato al-mautus as-saghir wal-mautus as-sughra wal-qiyamatu as-sughra bacci mutuwa ne mutum ne bacci to wani abu ne da yake bashi hoton yadda mutuwa take yadda zai yi bacci to haka nan zai mutu yadda zai tashi daga bacci haka nan za a tashe shi bayan mutuwa wadda wata alama ce wani dan hoto ne ake bashi na yadda abin zai kasance shi yasa Allah ta'ala ya kirawo shi mutuwa ya kirawo shi wafati lahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha wallati yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar wani zai kira shi da wafati shi yasa ce bismikallahumma amutu wa ahya kuma nake tashi wato nake tashi bayan na yi bacci in farka sannan a zikiri na gaba wani shirya takwas shi ma yana cikin Bukhari da Muslim wanda ya zo a hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala Fatima radiyallahu ta'ala anha yar maliki sallallahu alaihi wasallam ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan ta tambaye shi cewa an samu abin da yan aiki wato an samu bayi a ba su wanda zai zama hajimin su yana dan taya su aikace saboda aiki ya mata yawa sai ta zo neman hajimi gurin mahaifinta bata saba annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ba sai ta samu Aisha radiyallahu anha sai ta gaya masa bukatarta da annabi ya zo a gaya masa ga shi na zo ayyuka sun yi yawa da Allah in an samu hadimi ko haduma a taimaka mana to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su a gida sun kwanta sai yake cewa da su ala adullukuma ala ma huwa khairul lakuma min khadimi bana sanar da ku abin da yafi hadimin da kuke nema ba idza awaituma ila firashikum fasabbiha 33 wahmidu 33 wa kabbir 34 fa innahu khairul lakum min khadim azuji li safaja an nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo mun kwanta fa qala ala adullukuma ala ma huwa khairul lakum min khadim bana sanadduku abinda yafi khadimin da kuke so ba ce idan kun zo kwanciya to ku yi tasbihi 33 ku gode wa Allah 33 ku yi kabbara 34 wato kaga wannan shine adadin 100 kenan ce fa innahu khairul lakum min khadim to wannan yafi muku alkhairi sama da hadimin da kuke nema shine malamai suka ce wannan ya nuna wato idan mutum yana irin wannan zikiri zai rika samun karfin jiki kuma zai taimaka masa wajen kutubarsa ai abinda ta koka masa shine wahalar ta ebo ruwa wahalar ta nika gari wahalar ta dora duk dai ta kadai ga kuma mahaifiyar sayyidina Ali bin Abi Talib tare to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa wannan in suka yi wannan duk abinda suke bukata za su samu sannan kuma ga wani lada a gurin Ubangiji wato abinda take ji na rashin wato na wahalhalu za ta ci sauƙin su to duk mutumin da yake wannan to zai samu sauƙi a cikin kujibarsa kuma za su wadatar da shi ba sai wani ya zo ya taimaka masa ba duk zai ga ya iya abin sa shi kadai shi ce fa kazalikuma fa inna khairul lakuma min khadim ya fi muku alkhairi daga hadimin da kuke nema sai kuma na tara اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الاحد والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر wannan hadisa Abu Hurairah ne radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan mutum zai kwanta ya faɗi wannan abinda yake cewa Allahumma rabbis samawati sab'i ya Allah ubangiji sammai bakwai wa rabbal ardi ko ubangijin ƙasa wa rabbal arshil azim ko ubangijin al'arshin nan mai girma rabbana wa rabb kulli shay ubangijin mu kuma ubangijin dukkan komai bayan ya kawo abun ake bi sannan kuma sai tashi a game wato ya faɗi manya-manyan halittun ubangiji ya yi tawassuli da rububiyar ubangiji ga waɗannan halittu duka manyan halittun sa sammai bakwai da ƙasa da al'arshi babba ya jingina ubangiji ga mallakar waɗannan halittu gaba ɗaya cewa shi ya halicce su shi kuma ya mallake su shi yake sarrafa su sannan kuma sai ya bayan ya keɓe sannan kuma sai ya tambaci rabbana wa rabb kulli shay فالق الحب والنوى والنوى wanda yake bunkuso da da kwaya da kuma ya'yan abin nan kwaya wanda suke irin su gero su abin nan da kuma wanda suke fitowa ta zama itace da wanda yake abinci ne na na irin su dawa da gero da sauransu wannan kwaya ce wacce gaba ɗaya za a ci akwai kuma wanda suke da kwallo to abinci mai kwallo kamar su dabino da sauransu wanda ya halicci wannan wa munzilat tawrat wal injil kuma wanda ya saukar da taura ya saukar da injila wal furqan ya saukar da alqurani a'udhu bika min sharri kulli shay ina neman ka tsare ni daga sharrin dukkan komai anta akhiru bi nasiyatihi wanda kai ke rike da karkwadarsa kai kake rike da shi baya da ikon yi wannan abu sai da yaddaka to ina neman ka tsare ni daga sharrin dukkan waɗannan abubuwa Allahumma anta al-awwal fa laysa ba qablaka shay'un ya Allah kai ne na farko babu wani gabanin ka wato al-awwaliyya nan ita ce aka fassara da fa laysa qablaka shay'un awwaliyya bil ibtida Allah yana da farko ba tare da farko ba wato farko ne babu kuma wani abin da ya riga ya shi ko yake tare da shi shine fassara da al-awwalu anan al-awwalu kullu shay'in bi hasabihi ke kai ne farkon wanda ka shigo nan gida kai ne farkon wanda ka shiga makaranta kai ne farkon wanda ka fita kai ne farkon wannan awwaliya ce bi hasabi ash-shay'i mudafi ilayhi amma isa awwaliya ta ubangiji mu ila ka ce shi yasa ya fassara ta ka dauka awwaliya ce irin ta ce wannan ya riga wannan ya riga to aya ko wani abu kuma ya riga shi to sai ya ce fa laysa qablaka shay'un babu wani abu gabanin ka shine awwaliyar da ake nufi a nan wa anta al-akhir kai ne na karshe fa laysa ba'daka shay'un bayan ka babu komai ma'ana kai ne kake da karshe bilantiha karshen da ba ta da karshe wa anta al-zahir fa laysa fawqaka shay'un kai ne sama babu wani abu sama da kai wato al-zuhur ana kore a zama min al-zuhur to kai ne karin jayi komai babu wani abu da zai rinjaye ka ko kuma ya zama mina zuhur kai ne kake bayyane da hujjojinka da ayoyin da suke nuna akwai ka babu wani abin da yake nuna akwai shi kamar yadda ayoyin Allah suke nuna akwai Allah saboda komai da ka gani aya ce da suke nuna akwai Allah saboda haka bayyanarsa ta kai matuƙa ta yadda in mutum ya so sanin Allah ba zai kasa ba zai dagara sanin sa ba saboda ko ina ka duba aya ce da take nuna samuwar Allah fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid ko kuma shi ne ke da galaba shi ke da abin nan iko ke da isa babu wani abu da yake karfin sa huwa al-qahir fawqa ibadihi a ce walaysa fawqaka shay'un wa anta al-batin fa laysa dunaka shay'un kai ne al-batin na boye babu wani abu kuma baya da kai wato kai ne wanda babu wannan hadisi ya kunshi abubuwa guda uku sunnoni guda uku ga mutumin da ya zo kwanciya abu na farko shine alwala alwazasa ibn tasalla shi yasa ce wudu'a ka risala sannan sunna ta biyu ya kwanta akan gefen sa na dama sannan sunna ta uku ya ambaci Allah inda zama shine karshen abin da zai yi lokacin da zai kwanta karshen hadisin Jabir ibn al-Bara ibn Azib yake cewa da ya tashi ne bai tsawa annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta sai annabi ya ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta wannan yana nuna alfazan lafazan da suka zo na annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yana da kyau a kiyaye su kada a canza ko da kuwa ma'anar ba za ta canza ba sannan in ka ce wa bi rasulika alladhi arsalta ya zama akwai maimai ka ce rasulika ka ce arsalta amma in ka ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta kaga ka kawo ma'ana guda biyu ma'anar annabci da kuma ma'anar manzanci a ƙarshen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in mitta ala millatika mitta ala fitra wa ja'alhunna akhira ma taqul idan ka mutu a wannan daren ka mutu akan fitra akan haƙiƙanin musulunci sannan sai ya ce ka sanya su sune ƙarshen abin da zaka faɗa malamai suka ce to ai ko da mutum bai faɗi wannan ba ai zai iya mutuwa akan musulunci to nan kuma an ce in ka faɗi wannan ka mutu akan musulunci me bambancin wanda ya mutu bayan ya faɗi wannan kalmomi da wannan kuma bai fada ba kuma ya mutu wanda kuma ya mutu akan musulunci ba za ka ce bai mutu akan musulunci ba to shi ne wasu malamai suka ce a wanda ya nuna mana fitra din akwai wato kala biyu ce akwai fitra irin ta kowa da kowa akwai kuma fitra ta al-mukarrabi wanda suke na makusanta wanda suke na kwarai su ne wanda suka faɗi wannan kalma Allah ta'ala ka sa mu dace wannan shine karshen darasinmu na yau da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya rahmana sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh